ta tira ta sa na tafi to kuma irin ga dawowa akai akai ina ganin iyali na suna ganina. An gane ku? Wa'allimuhum, ku koyar da su. Wannan ya zama wajibin uba ya karantar da ɗansa. Ina fata mun fahimta. Tunda manzo Allah ya ce ku koyar da su. Wajibin miji ya karantar da matarsa, shi da kansa ko ya kai ta makaranta a karantar da ita, ya karantar da ƴaƴansa, shi da kansa ya bude aji ko ya kai su makaranta a shigar da su, ya biya kuɗi na makaranta a karantar da su, karatun addini ko karatun zamani. Wajibi ne uba ya yadda da ilimin ɗansa. Wannan wajibi ne da Allah ya ɗora ma, ko gwamnati ta lalace ta ki kai dole sai kai. Ita gwamnatin Allah ya tambaye ta inda ta kasa, kai kuma za a tambaye ta kasawarka. Ina fata mun fahimta. Amma yanzu ka ga mu ɗauka cewa ilimi ya yi wajibi ne a kanmu ba. Yana daga cikin abin da ya burge na a wata ƙasa da na gani, ko Sudan ce ko wace ƙasa ce, wato a tsarin dokokin ƙasar wajibi ne uba ya ɗauki nauyin karatun ɗansa har ya zuwa lokacin da zai kammala digiri ɗin farko. Daga digiri ɗin farko zuwa sama wannan ko mustahabbi ne ba dole ba. Abin nufi inda uba ɗansa zai samu admission a university, ya zo ya kawo ya ce uban ya bani kuɗin makaranta, uban ya ce ba zai bayar ba, sai ɗan ya kai shi ƙara kotu, sai kotu ta ɗaure uban. Daga nan gudu ya zo da kowa ya karatu. Sun ɗauki karatu da muhimmanci ba na wata ba. Sun bai wa karatu muhimmanci. Mafi karanci suka ce digiri ɗin farko. Digiri ɗin na akan addini zai yi, akan larabci zai yi, lauya ne, injiniya ne, likita ne, daidai digiri ɗin ko ma me ya tsaye je. Amma dai wajibi ne uba ya kula da ɗansa har ya kai ya kammala digiri ɗin farko. In ba haka ba, gwamnati ta ji za ta ɗauki mataki a kansa. Ita gwamnatin fa tana yin naka iyakacin ƙoƙarin. Tunda idan ka zo biyan kuɗin makaranta, kai ɗan ƙasa za a ga abin da ake karɓa a hannunka ya cawan ban a wajen wanda ba ɗan ƙasa ba. Akwai rangwame da ake wa ɗan ƙasa sosai da sosai. Wanda ba ɗan ƙasa ba ya zo ya karatu ko babu wannan rangwame tunda shi ba ɗan ƙasa ba ne ba. Ka ga wannan ai ba ƙaramin abu ne. Yanzu na a ce kowane fado wanda ya karanta da kansa. Ka ga dai manzo Allah ya ce allimuhum. Ko dai ka karanta da kanka ko ka ɗauki nauyinsa. Amma abin da muka saba shi ne sai mu kwashi ƴaƴa guda biyar ko shida sai mu je ba wani malamin allurarsu. Da dauke su yi gabas sai balawar ko gaidan ko Maiduguri ko Nuri na can kuma a yoyon ma da su ko wani a yiyan ma da mutum har Sokoto. Kaka alka garka ba su raka yallatin nan wani lokaci yaya suka raka tafiya da su suna sayar da su a matsayin bayi. Sai duk wanda zai da rauni ya sauka a unguwa ana ganin sai a ce ai wali ne na Allah ne, sai a ɗauki yaya a ba shi karatun Allah yoo ya tafi da su. Kaga tsarin makarantun Allah kansa ya kamata a ce ya fita daga yadda yake yanzu, ya kamata duniya ta ci gaba kuma ya kamata ya canja. Amma mutum ya yi baya kuma sannan ya zo ya yi karatu, yanzu tsakanin ku da Allah da a wannan da almajiran suke wajen bara da wanda suke wajen karatun wanne fi yawa? Barar ta fi yawa. Sannan barar da duk wanda ya karatun Allah da ya riga ya san cewa ana yin bara ne, barar kanta ba ta kuɗi ba ce wata neman abinci. Za ka ji ɗan dagu-dagu, ma'ana ɗan dagu-dagu ka gaba maganan kuɗi ba ce ba. A ba shi dai wannan ɗan tsaki-tsaki ko ɗan gaya, abinda ake faɗa kenan. Kaga abinci ake nema, duk wanda ya samu abinci ya ci shikenan sai ya ci gaba da karatunsa. To amma yanzu ba ɗan dagu-dagu ake ba, ba tsammanin almajiran yanzu sun san ɗan dagu-dagu ko ɗan tsaki-tsaki ko ɗan gaya, duk ba su san wannan ba. Domin ba gidaje suke bi ba, inda suke bi shi ne bakin tituna, gidan Murtala, ƙofar ruwa, kasuwa, bata, sabon gari, ina ne gidajen karuwai, wanke-wanke auren ƴan daudu, nan gudun suke bi. A nan gudun kuma kada ya kawo na bakar suke bane, yaro zai je koyo ku tsara ne da rashin kunya. Idan yaro tsere ka a bakin danda ka ji bakinsa zau-zau, sai ka ji wannan basirar da za a sarrafa ta wajen haddace Qur'ani din da me za a karanta. Yana da yawa. Da za a sarrafa ta wajen koyon Turanci, wajen koyon Larabci, wajen koyon Mathematics, da wajen koyon kaza, Elementary Sciences. Idan da za a sarrafa ta wannan bakar ba ne ba, amma ya haddace kalmomi na mauna. Allah raba ka da sirrin karfe, Allah ka da tsayi da hasara, Allah ya yi kaza, Allah ya yi kaza, yana kai babu tsayawa ba tattautawa. Wato irin dole ka bani, wato idan ya ka ki bashi, wato idan ya gaba sai akwai kalmomi kuma na sharri da za su faɗa maka. Yanzu ya kai wannan matsayi shine society din yanzu ba. Wannan ba karamin bala'i ba ne ba, saboda iyaye sun tura ƴaƴansu wai kawai a je a karantar da su haka kawai kyauta fi sabilillah. Wallahi duk wanda ya wannan ya cuci ɗansa kuma sai sun tsaya a gaban Allah da ɗansa ranar tashin kiyama, Allah ya fitarwa da ɗan haƙƙinsa. Ha kawai kaiwa ɗanka je kaka mutu. idan makarantun allo ne ka zaɓi makarantun da suka yi tsari wanda ɗalibi zai kwana ya tashi ya ci abincinsa a wajen ga wurin kwana ga ban ɗaki, amma za ka biya kuɗin makaranta, za ka kai buhun gero, za ka kai na masara, za ka kai na shinkafa, wannan shine karatu na fi sabilillah. Amma haka ka kuturo ɗanka a tafi da shi ba ruwanka da shi ba sabulu ba wanki ba abinci babu sutura babu komai, wallahi wannan mutum ba karatu ya tura ɗansa ba, ƙarya yake duk wanda ya wannan. Wannan gargajiya ce tsaba ba ta da alaƙa da addini, kar ma mu ɗauka yin haka wani alama ce ta lahira ko wani takawa-takawa da zuhudu da gudun duniya. Ragwanci ne da kasala da lalaci da mutum ya curewa kansa mas'uliyar ɗin da ke kansa, yana ƙoƙarin ya ingizar da ya ɗigirgire da nauyin da Allah ya ɗora a kansa. Allah sa mu gane. Wa muruhum, bayan kun koyar da su kuma ku umarce su, domin zama da ‘ya’yanka yana buƙatar karantarwa sannan yana buƙatar tarbiyya. Dan yaro ya je makaranta ya dawo, to kuma dole sai kana kallon shi, tashi kai kaza lokacin sallah ka tashi shi yayin sallah, ya sa riga ba daidai ba cire, ya sa takalmi zamin bauta hana shi, sawancan sawancan, ya yi wani abin da bai dace ba, ba haka ake cewa ba, kaza ake cewa. Muruhum, to sai da umarni da hani, wa sallu salata kaza hina kaza wa kaza, wa sallu salata kaza hina kaza, fa idza hadartu salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum. To ta fa'idar shi ne kiran sallah fardu kifaya ne, tunda ya ce idan lokacin sallah yayi ɗayan ku yi muku kiran sallah, wannan ne ba ku duka za ku taru ku yi kiran sallah, fardun adal kifaya ne idan ɗaya ya dauke wa mai sauran. Sannan wannan ya nuna koda a cikin halin tafiya ashe ana yin kiran sallah, tunda su matafiya ne, ko manzo Allah ya ce ku koma gida idan lokacin sallah ya ku yi sallah, ma'ana idan lokacin sallah ya muku akan hanya, idan lokacin sallah ya muku a gida, ko duka biyan ku fada yanzu duka biyan, tunda idan lokacin sallah ya yi akan hanya za a yi sallah, idan a ce gida kuma lokacin sallah ya za a yi sallah, tunda ana yin ta ko a tafiya ko a halin zaman gida. To haka kiran da ita sallah ɗin, kiran sallah ko a halin zaman gida ko a halin tafiya, ana kiran sallah. Mun shiga mota mu biyar, daga nan zamu Katsina, daga nan zamu abin nan gashi da suna Kaduna, lokacin sallah ya yi mana a hanya mun tsaya, to shi kenan sai ɗaya ya kira sallah, sai mai sallah ko a dalin Allah ne zai kira sallah, ko kai kaɗai kake tafiya kuma za ka iya kiran sallah. Dan hikimar kiran sallah Allah ya kalla, akwai hikimomi guda biyu. Hikima ta farko, kiran mutane lokaci yayi. Hikima ta biyu, ba wanda zai ji sautin ka, mutum ko aljan ko halitta ko dutse ko bishiya face, sai ya maka shaida ranar tashin kiyama. Haka manzo Allah ya faɗa, ka ko a cikin daji da kake kana koran dabbobi, manzo Allah ce kai kiran sallah. Kana kiwo, ka gangara, ka hawo tsauni, ka zo zaka ba su ruwa, lokacin sallah yayi sai ka tsaka fara kiran sallah, kai sallah kai kadai kai tafiyar ka. Ma'ana kalmar shahada ta mamaye duniya, birni da ƙauye, daji da gari. Wannan shahadatain din a jaddada su, shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah. Wal ya'ummakum akbarukum, me yasa manzo Allah ce babban ku zai muku sallah? Da masu malamai suka ce saboda lokaci ɗaya suka zo, lokaci ɗaya za su koma, dan haka karatun da aka ba su, salafus din da aka karantar da su iri ɗaya ne, ba wanda ya koyi ilimi. To a nan gurin idan mutane sun yi tarayya wajen fahimtar Qur'ani, wajen fahimtar hadisi, to idan aka tashi neman liman sai a nemi wa ya fi shekaru. Amma idan ɗaya ya yi fice a kan sauran, to shi ne limami ko da sauran sun fi shekaru. Kun gane ai? Manzo Allah ce in za ku yi sallah, wanda ya fi karatu ya yi sallah. Idan karatunku ya zanto iri ɗaya, wanda ya fi wani sanin sunna shi zai. Idan sanin sunna kuma taki ɗaya, to wanda ya fi ɗaya ya riga ɗaya hijira. Idan kun yi tarayya wajen hijira, to wanda ya fi yawan shekaru. Ina faɗa muku fahimta. وزاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي. إمام البخاري يا قال أوت رواية سوى صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله رحيما رفيقا ديتي رحيما رفيقا ميراما ميجن كومي تسسوا روي بفاء وقاف هكا أكروتو رفيقا غفا غقاف وروي بقافين أوت رواية وكان رحيما رقيقا الرقيق من توشن زوتيا كاقد رحمة دينك ينكو جنكي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث لك عمر بن الخطاب الله سكاري دا قريشي yace na nemi iznin annabi dan in tafi Umara, fa فأذن في النبي من إذن يتي أتفي أداو لافيا وقال سيكم يتي دني لا تنسانا يا أخي من دعائك يا دموانا كركم انتا دني تكين الدوارك فقال كلمة سيدنتو النبي غاشيا فدوة كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا بذي فرنتا من ريب إمبايت ديتا أمد الدنيا أبان الدنيا قبات ديا أمد دمونا كلمة وفي رواية قال أو رواية سيوائي دسي أشركنا يا أخي في دعائك كسا متكين أدوارك يا كيدن وانا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ترمذي أبو داود سكروتو ترمذي في حديث حسن صحيح سيدي وانا حديث بنتكي أنونا ضعيف حديث ضعيف وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكر حديث دك سالم دنجدن عبد الله دنجدن عمر wato Abdullahi dan Umar dan Khattab yana da sunan sa Salim anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Salim yana da riyaza ce wai sunan sa Salim kana yaquli lil rajul Abdullah dan Umar ya kasance yana cewa da mutane idza arada ya kance da mutum idza arada safaran idan ya so wato yayi tafiya yace da shi udunu minni hatta uwaddi'aka dan maso kusa mana har in yi maka bankwana wato annabi kan ce da mutum da zai yi tafiya maso in samu in maka bankwana wato in jika Abdullah dan Umar kai yake wa duk wanda ya ga zai tafiya cikin almajiransa ko ƴan uwansa ko abokanansa zai ce udunu minni hatta uwaddi'aka maso in yi maka bankwana kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuwaddi'una kamar da annabi ya kasance yana yin bankwana da mu in za mu yi tafiya فيقول سيكذا النبي ياتي استودع الله دينك الله تري مك دينك وامانتك دا امانك صفه تربن امانه da kake da ita Allah tare maka ita katta kubuce wa qawati ma'amalika Allah ya tare maka cika makin ayyukanka yanzu duk aikin da zaka cika da shi kikkiawa ne labarin astaudiullahi dinaka kenan addu'a mutum addu'a manzon Allah yake yi wa mutum idan zai tafiya kaga wannan shine ma'anar idan dan uwanka zai tafiya sai kai masa me addu'a mahallu shahidi kenan domin astaudiullahi dinaka inda za mu fassara ta kai tsaye da sai mu ce ina baiwa Allah ajiyar addininka wa amanataka da amanarka wa qawati ma'amalik da kuma cika makin aikinka amma ma'anar da zaka fassara ita ce ma'anar addu'a Allah ya tsare maka addininka, ya tsare maka amanarka, ya tsare maka cika makin ayyukanka. Ma'ana irin ayyukan kirki da kake a cikin halin gida, ka ci gaba da su a cikin halin tafiya, ka ci gaba da su har zuwa lokacin mutuwa, ka samu ka cika da su karka da baya. Akwai addu'a da take wannan riba? Babu ita. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih. Dan haka a yau dan uwanka zai tafiya ko abokinka ya sanar da kai, sunna ne ka faɗa masa wannan. Ka ce astaudiullahi dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalik matarka za ta yi tafiya astaudiullahi dinaki wa amanataki wa khawati ma'amalik ko ta uwarka rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wa ana abdullah ibn yazid al-khatami as-sahabi radiyallahu anhu daga abdullah ibn yazid al-khatami sahabi ne Allah ya kare da gare shi قال تي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله أراد منشن الله تبت قريش يا كسنتي إذا أراد أن يودي الجيش إذن يريف بانكوانا لندن رياكي ذاتي تفيا ذي طول لندن تفي قال سيتي دسو مياكا سوجوجن أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم كابي أمتدين ديوها كذاك فتا din gida ce da sigar waɗanda kake wa addu'a don tunda tare mutane ne hadithun sahihun rawahu abu dauda wa ghayruhu bi isnadin sahih wa an anas radiyallahu anhu qala daga anas dan malik Allah shi kare yadda a gare shi yace jaa radulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa فقال يا رسول الله يتي دشي يا من ذن الله إني أريد سفرا إنا سنزن يتفيا فزودني بانو غزلي منا مانا بانو غزلي إنا دفع بانو غزلي na abinci ko kuɗi ko ba ni guzuri na waɗansu kalmomi da nasiha da za ta amfani da akan hanyata. Domin kowanne azzad ne, azzadu zada ne, akwai zad na abinci, akwai zad na takawa. Wata zawadu fa inna khayra zad, kaga aya ta hada zad iri. Tazawadu, wannan ana nufin abinci da kuɗi da za ka kulle a malarka don in bukata ta kaba, amma fa inna khayra zad takawa. Kamar da Allah ce, ya bani Adama kada anzalna alaikum libasan wa risha. Libasan yuwari sau'atikum wa risha. Sai ce mai wa libasu takawa zalik khair. هناك لباس الملبس هناك لباس التقوى تعتقدكم هناك زاد مأكول وهناك زاد التقوى زاد يؤكل وزاد يتقى به الله عز وجل بانو غزري فقال زمن ذا الله تزودك الله التقوى الله يباك غزرين تقوى قال زدني مازال قرام وغفر ذنبك مازال تكون يكافر توزن بنك قال زدني يتي كرام من الله قال سيتي ويسر لك الخير حيث ما كنت يسوقك يمك الخير أدئ إنك ميري يقوى زيادة قا تقوى قا قفران الظنوب قا كما أيسر إما على هيري أدئ إنك أقا من ذا الله أمباش جوابه الكلم كلمة تكي تتا أما تكون شما أنا مفادي يزيكا تدب كاتون كتكين وَيَسَّرَكَ اللَّهُ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَأَنَّ يَشَاءُ فِي شَيْءٍ كَوْمَي رواه الترمذي وقال حديث حسن امام الترمذي رويته شيء يتي حديثي ني واتو حسن تو ina ga sai mu tsaya nan ko idan muka shiga can ko za mu iya karasawa eh hadisi dai ne باب الاستخارة والمشاورة باب ديكي مغانا اكن الاستخارة بيوى الله ذاتي والمشاورة دا نيمان شاورة متاني متنني زي ونببان الامري تو ان سنن تامنا مي استخارة كبيم الله ذاتي كما ان سنن تامنا كنيمان شاورة متاني يا يذاك الاستخارة كما يا يذاك نيمان شاورة شين ابن زام كرتا انا يو قال الله تعالى وشاورهم في الامر وقال تعالى وامرهم شورى بينهم اي يتشاورون بينهم فيه الله مدوكين سركي ce da manzo Allah washawirhum fil amri ka nemi shawara su cikin lamari to me ake nufi da lamari yana nufin cikin lamarin da ya shafe ku ku duka za a fita yaki ai ya shafi gari dabarun yakin ya kamata a nemi shawaran mutane tunda ana son ne a ci nasara kuma nasara nan ba bukata ce ta annabi shi kadai ba ta shafi wa har sauran sahabbai to anan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine aqallul uqala mafi hankalin masu hankali mafi tunanin masu tunani mafi hangen nesa masu hangen nesa amma tare da haka Allah ya ce ya shawarci sahabbai min babu aula ne in shawarce ku ko ku shawarce ni ina fata mun fahimta domin duk wani shugaba ba lalle bane ya zanto ya fi dukkan waɗanda yake shugabanta hankali sauran shugaba mai rauni a ka kamar sarakuna da Allah ba su shugabancin jama'a shugaba na siyasa kamar gwamna shugaban karamar hukuma shugaba na addini kamar limami na juma'a ko na kamsu salawati duk wani shugaba da mutane suke tare da shi ba lalle bane ya zanto duk yafi wanda suke karkashin sa hankali yafi su hangen nesa yafi su sanin ya kamata a iya samu ya fi wasu da yawa haka ne amma kuma da yawa kuma da wasu fi shi zai zara waɗansu za su tara shi waɗansu kuma za su yi kunnan doki da shi kaga mutanen za su zama kashi uku waɗansu ya fi su waɗansu fa shi da su mataki ɗaya waɗansu fa sun fi shi to kaga anan yana da buƙatar ya nemi shawara dan ga manzon Allah shi a ijma'an ya fi su gaba ɗaya ba wanda yake daidai da shi balanta na ya fi shi cikinsu amma an ce ya nemi shawararsu to ina ga wanda kuma da ba shi bai fi su gaba ɗaya ba waɗansu sun fi shi ko waɗansu suna tare da shi ka ga ya fi cancanta ya nemi shawararsu sannan kuma ya 'yan uwa neman shawara ku ba wai ana yin ta bane dan a dada dawowa ne dan a ɗauka ya aiki da ta yin an samu mai kyau za a koma su mulkin da suke wani abu dan siyasa sai su nemi shawararka in ka faɗa za su ce sun gode amma ƙarya suke ba aiki za su yi da ita ba wai sun yi haka ne dan gobe su goranta ma ai mun nemi shawararsa a kafa hujja ko kuma dan a ce ai yana neman shawara sannan kuma akwai masu ba da shawara, su kuma sun ba da shawara sun ce ai ni na ba da shawara, kai da kai dan Allah ko me sai ka ce ka faɗa, ai mu muka ce ni kaza, ku kai dawa ita kalmar mu din ma da kake faɗa akwai dan wani nau'i na jijji da kai, ku kai dawa ai ni na sa shi, kaga cewa ni na sa shi ma'ana shi yana shugaba kai ne zaka umarce shi kai saka sa shi. In dai aka ce mutum shugaba ne kan ko tsakaninku da shi ya bayyana ce kai ne uba, ai yana da wahala ka ce ka sa shi ya gaza, saboda da yawa kan kujerar nan to kuma shi kenan fa ya daina jin yaran kowa sai masu irin wannan kujerar, sai wanda Allah ya ji kanshi fa shi ne za a ga zai ɗan saurari sauran mutane, amma wanda Allah bai ji kansa ba wallahi daga lokacin da ya hau kujerar nan ya ga ta juya haka ya kalli gabas ya kalli yamma ba tare da na juya ba irin tawayin ya haka ya ga ita da kanta za ta juya. To ai lamar ya lalace irin wannan kujerar mai juya wannan da kanta tana dan sa mutum ya ji irin ba da mani da katin tebur a gaba ya yi motsi ya ce kaza, wallahi sai wanda Allah ya ji kansa ne zai iya tsayawa ya saurari jama'a. Wa shawirhum fil amri, ka nemi shawaransu cikin lamarin da ya shafe ku ku duka. Wa qala ta'ala, ubangiji ya ce wa amruhum shura bainahum, amruhum lamarin na koma zuwa gaba musulmai lamarinsu shura bainahum shawartawa suke a tsakaninsu, abin nufi da abin da ya shafi gari duka, ilimin garin tsaro na garin, ilimin unguwar tsaro na unguwar, gyaran islamiyyar unguwar, gyara masallacin unguwar, shura bainahum shawartawa suke a tsakaninsu don su yi don su cimma nasara. Kar wani mutum ya kawo ra'ayinsa shi kaɗai ce zai farlanta wa jama'a, ya bai wa jama'a damar su yi tunani su ma su faɗi nasu, a tattara ra'ayoyi ƙarshe sai Allah ya kawo mafita a cikin ra'ayin wani wanda za a ke ganin kamar bai isa komai ba, sai Allah ya buɗe ya fatahi ƙwaƙwalwarsa ta kawo wani abin da zai amfani jama'a. Ai ya tashawaru na bainahum fihi. Wa an jabirin radiyallahu anhu, an karɓo daga Jabir, kaga waɗannan ayoyi duk suna magana akan ba da shawara. Wa an jabirin radiyallahu anhu, an karɓo daga Jabir, Allah shi kare da gare shi kare ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah ta da mace tabbata gare shi ya kasance yu'allimuna al-istikhara fi al-umuri kulliha, yana koyar da mu istikhara neman zaɓin Allah fil umuri kulliha cikin dukkanin lamurra, ka surati min al-qur'an, kamar yadda yake karantar da mu sura cikin surorin al-qur'ani haka yake koya mana yadda zamu rinka yin istikhara. Abinda dai da Hausa muke cewa istikhara shi din ne dai al-istikhara asalinta a larabci kenan. Yaqulu, manzo Allah yake cewa idza hamma ahadukum bil amri, idan dan ku ya himmatu zai yi wani lamari, wani babban lamari wanda alkhairin sa bai bayyana a fili ba, kana ganin kai ko kar kai akwai alkhairi ko babu, kamar zai yi aure, zai shiga wata hada-hada ta kasuwanci, zai sai hannun jari a wani kamfani, zai bude wani shago na kasuwanci, zai shiga wata harka ta noma, zai dai shiga wani lamari babba. Idan ɗayan ku ya himmatu da yin wani lamari, falyarka raka'atayn min ghayri al-fariḍa, ya salla raka'o'i guda biyu ba na farilla ba, kaga ya nuna cewa wannan sallar mece ce, nafila ce. Waɗannan salloli raka'o'i guda biyu, a raka'a farko Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta biyu Fatiha da qul huwallahu ahad, sannan raka'o'in nan guda biyu malamai suka ce a kowane lokaci ya halatta ka yi su, ko da lokaci ne da aka karhanta yin sallan nafila, tunda su bukata ce ta taso maka kake neman zaɓin Ubangiji, ba a jinkiri, ba a cewa so ne kake kaza ya wuce, duk da cewa wasu malamai suna da ra'ayin ba za a yi ta ba a lokacin da aka karhanta nafila. A bari wadan sun ce a koyaushe tunda yake za hamma hadukun bil amri falyar ka, kawai yayi umarni cewa mutum yayi, mutum zai sallan nan raka'a biyu, zauna ya yi tahiyya da salatin annabi ya yi sallama, bayan ya yi sallama yana zaune a wajen, summa liyaqul, sannan sai ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Ubangiji ina neman zaɓinka saboda iliminka, don iliminka ya kai ka biyo kowa zaɓi, tunda ka san me ya faru, me ke faruwa, me zai faru nan gaba, tun kafin faruwarsa ka sani. Wa astaqdiruka bi qudratika, ina neman ka bani kudura saboda kudurarka, kai da kake da cikakken kudura, kai da kuma zaka biyo mutum ikon yin abin da yake so ya yi. Wa as'aluka min fadlika al'azim, ina roƙonka fallalarka mai girma, fa innaka taqdiru wa la aqdir, kai kake da iko ni bani da iko, wa ta'lamu wa la a'lam, kai ka sani ni ban sani ba, wa anta 'allamul ghuyub, kai ne masanin dukkan wani gaibu al-ghuyub jam'in na al-ghaib Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr khairun li ya ubangiji in ka san wannan lamari al-khairi ne gare ni fi dini wa ma'ashi a cikin addini na da rayuwata wa aqibati amri da karshen lamari na aw qala ko kuma yace a madadin wa aqibati amri wa adili amri wa adilihi da mafi gaggawan lamarina da kuma mafi jinkirin lamarina mafi gaggawan lamarina duniya ta kenan mafi jinkirin lamarina ita ce me lahiraka wato kenan ko dai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko kuma ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra khairun li fi adili amri wa adilihi ko ka faɗo wancan ko ka faɗo wannan kun gane ko karshe sai ka take da cewa fa qadruhu li ka kaddara min shi wa yassirhu li ka saukake min shi summa barik li fihi sannan ka samu albarka a cikin sa kaddara min shi ma'ana ba ni ikon yin sa saukake min shi ma'ana in yi shi ba tare da na wahala ba kar in sha wahala da za ta wuce al'ada dan ba wani abin da za ka yi shi ba wahala ko da daga nan zuwa bakin daular hotel a akwai yar wahala to amma sai dai wahala sai wanda take bata wuce yadda dan adam dama zai iya daukanta ba to wanda yake samu ba wahala to shikenan yana zaune kawai ke ya zama alan kosa da hausa yake cewa ga bai yace a bari a dafi mana kaga ba wani mutum shi zai kenan wayan kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li ya ubangiji in ka san wannan lamari sharri ne gare ni fi dini wa ma'ashi a dini na da rayuwata wa aqibati amri da karshen lamarina aw qala adili amri wa adilihi ko kuma ya ce dai adili amri wa adilihi ma'ana ko dai ya faɗi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko kuma ya ce adili amri wa adilihi fasrifu anni ka kautar da shi gabari da wasrifni anhu ka kautar da ni daga gare shi wa qadru li alkhaira haythu kan qaddara ma alkhairi a duk inda yake thumma ardini bihi sannan ka yarda da ni a sakamakon shi alkhairin to wannan addu'ar ita mutum zai karanta wa yusammi hajatahu zai ambaci bukatarsa a ina ne zai ambaci bukatarsa lokacin da yace Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra ya ubangiji in ka san wannan lamari sai ya ambace shi auren da na sa a gaba kasuwancin da na sa a gaba aikin da nake so in kama admission din da nake nema kaza da zangi din nan nasa nake so in yi in ka san wannan lamari kaga zai ambaci sunan abin anan sannan sai ce khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko ce khairul li fi adili amri wa adilihi an gane ko wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra sake ambatan sa anan wannan lamari na aure na kasuwanci na kaza sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko sharrul li fi ajili amri wa ajilihi to shikenan fasrifu anni wasrifni anhu wa qadru li alkhaira isqan thumma ardini bihi rawahu al-bukhari wa anna hadisi imam al-bukhari yarwayto shi kun ga shawara ga komai istikhara to anan gura akwai tambayoyi kaman guda uku tambaya ta farko duka guda biyu mutum zai ko ɗaya kawai zai tambaya ta biyu idan guda ɗaya za ka yi to wanne za ka yi kabar ɗaya ina faɗa muku ita duka guda biyu mutum zai yi ko ɗaya zai yi malamai suka ce ga ka'ida mutum zai yi ɗaya ne ko kuma ya yi biyu wanne za a fara wanda ake farawa shine istikhara idan a istikhara mutum ya samu sakamako baya bukatun sai yayi shawara idan istikhara abun bai bayyana ba gare ka ba sakamako to sai mutum ya cika da mai shawara kina faɗa muku ita sannan abun na iya tasowa da gaggawa kafin ka je kai sallah kai istikhara da tsawon lokaci amma ga wani wanda kake ganin ya cancanta a nemi shawara a wajen sa ka iya neman shawara a wajen sa amma ga kaida istikhara ake farawa to kuma idan kai istikhara ya za ka yi ka gane Allah ya zaɓa maka alkhairi idan ka ji zuciyarka ta nazo da yin abu natsuwa, natsuwar zuciya ake bukata, ka samu wata irin natsuwa ta zuciya da yin abu, to Allah ya zaba maka alkhairi ne kenan, je kai kawai. Idan kuma kaga zuciyarka ta tsaya ita dai bata kore ba, ita bata tabbatar ba, to sai ka sake maimaitawa karo da biyu, ta sake tsayawa ita bata kore ba, ita bata tabbatar ba, sai ka sake yi na uku, ta sake tsayawa a wannan matsayin, to sai ka je kai shawara. Yanzu istikhara da kai ka samu lada a wajen Ubangiji, duk da zaɓin bai bayyana ba, sai kai shawara. Amma da zaran ka ji zuciyarka ta natsu, to ba buƙatar mai shawara, kai tsaye za ka je kai. Me yasa suka ce ya halatta a maimaita har sau biyu zuwa sau uku? Suka ce domin istikhara addu'a ce. Manzo Allah ko in zai addu'a yakan maimaita har sau biyu, yakan maimaita har sau uku. Da haka kai ma kenan, dan ka maimaita istikhara har sau uku kaga addu'a ce. Sannan mutum ba zai hukunci ba da tunanin da yake da shi kafin istikhara. Kafin istikhara ka yanke lallai kana son wanci. Kaga istikhara ka baka son sakamakon zai ce babu alkhairi. Da akwadin sun da suke cewa ba ya Ubangiji inda alkhairi Allah kaddara shi, in ma babu alkhairi juyar da shi ya zama alkhairi. Kaga wannan ba manzo Allah koyar da wannan ba, wannan hankali yake da wannan, idan so ya makantar da mutum kenan sai ya zo wannan. Ya Ubangiji ya alkhairi ne Allah bani, in ma ba alkhairi bane ba dai, ya Ubangiji tunda kana da iko juyar da shi ya zama alkhairi. Na ai matsala ce wannan, matsala ce. Don yaya za ka yi haka? Kaman ga yadda manzo Allah ce kai, manzo Allah ce in alkhairi ne Allah kawo shi, in ba alkhairi bane Allah musanya shi da mu. Kana musayar wannan ba karamin abin da manzo Allah ba kawo. Da haka mutum ba zai hukunci da tunanin da yake da shi ba da kafin ya istikhara. Ana nufin me ya zo maka bayan ka kammala istikhara? Bayan ka kammala istikhara sai ka ji natsuwa wadda da irin ta baka da ita, ka ji wani nau'i na kwanciyar hankalin da da baka da shi, ƙara yadda da abin wanda da bai kai wannan matakin ba, to wannan sai ka yi aiki da shi. Ka yi istikhara sai ka ji ka hango wani cikakken da baka hango shi, ka ji san abin ya ragu, ka ji zuciyarka ta yi natsuwa, matakin natsuwar ta na da ya rage, to sai ka maza ka kori abin tun ma kafin ya fita daga cikin zuciyarka kai ka kore shi. Kun gane? To wannan istikhara kenan. Kuma kaida istikhara kowa zai wa kansa, kai za ka yi wa kanka, ni zan yi wa kaina, mace za ta yi wa kanta, namiji zai wa kanshi, kowa zai wa kansa, ba wani wanda yake wa wani istikhara. Sallah ta raka'a biyu waye zai wa wani sallah? Ko sallah farilla wani baya wani wallan da nafila? Kai sallar sannan kai addu'a, dan ma hadin kenan, ba addu'ar kadai yake banda sallah, ka kowa zai wa kansa. Dan ka dole ce zai maka istikhara, to kare yake wani subba zai maka ba dai yadda manzo Allah koyar ba. Ga jabir yake manzo Allah na koya musu su rinka yi da kansu irin yadda yake koya musu sura cikin alkur'ani, haka yake koya musu istikhara. Kaga muhimmancin ta kenan. To wajen shawara kuma suka ce baka neman shawara ga mutum sai ya cika sharuɗa guda biyu. Sharadi na farko ya zanto yana da riko da addini, amma duk mutumin da yake fadiri mai fadirci na zahiri ba a neman shawara a wajensa, dan ba ya taka wanda zai yi maka ikhlasi wajen shawara. Sharadi na biyu ya kasance mutum ne mai ra'ayi da hangen nesa kan abin da ka nemi shawararsa. To kuma wannan kaga abin da zaka nemi shawarar wani ba shi zaka nemi shawarar wani ba. Ina fata mun fahimta. Zaka fara wata harka ta kasuwanci, ka samu dan kasuwa mai tsoron Allah, tsoron Allah sai ya faɗa maka gaskiya. Kasancewar yana kasuwanci ya nuna yana da ra'ayi a ciki, ya dan yi gogayya a ciki. Wani harkar karatu sai ka nemi wanda yake da wannan layin, ko bin ko abu zaka nemi layin wanda yake cikin sa, sai ka nemi shawararsa. To sai dan amfanin shawara shine sai ta kaice maka dogon zango. Dogon tafiya da zaka yi sai ta tare maka ita cikin dan gagarumin lokaci in ka bi shawarar kwararre a cikin fannin sa. To kada a zamanan ta kuma yawanci ba a ba da shawara da sai an biya. Sai ka biya kuɗi na consultancy ko idan ka samu wani kwararre kan wani abu da kake son ka yi ya baka abin nan da sauransu. Wannan babu laifi idan mutum ya kasance cewa yana gudun asara, ya je ne mai ba da shawara, shi kuma ya ce to zaka biya ni kuɗin ba da shawara, to wannan babu laifi. Sai dai shi da aka ba shi din ba da lada ba da zunubi. Ya dai karɓi kuɗinsa ya dora a nan ciki, ko ba haka ba? Tunda wannan wani babban project ne kake son zaka yi, zaka yi gini, zaka nemi ƙwararre wajen harkar gini, ko ba haka ba? Zaka shiga wata hadadar kasuwanci, zaka samu ƙwararru ta fuskar gudanar da abin da ake kira irin financial institution ɗin nan, don saboda su tattauna da kai, financial services su tattauna da kai kan wata sababi, su baka shawara yadda ba za ka faɗa cikin wani zarar ba ka yi asara. To wannan ka kuma ai da ba, amma shawara ta ina son aure a gidan suwa ne. To kuma duk wanda ya baka shawara, duk wanda ya nemi shawara fa amana ya danka a hannunka, kai kuma dole ka faɗa masa gaskiya. Kar bi munafunci irin na Hausawa. Mutum ya zo na neman aure a unguwa kuma unguwar ku ce ya 'yan gidan suwa ne, to gaskiya gaskiya ne faɗi mana miji amma sharrin bahaushe wai dan saboda kar ya ce da kai ba su da kirki a je a ce ya rushe sai ce ai kaza sai ya bari ya zulma ka to wannan ka ci amanarsa dole ka faɗi gaskiya kar kuma kiyaye da makwabcin ka yasa an nemi shawara za a yi aure a gidansa kawai ka soke yarinyar bayan ba haka take ba kana da kimanta darajarta amma kai kana da wani personal rikici da kuke na unguwa na zaman tare na makwabtaka na yi wa juna kallon hannun gaji sai ka soke ta ka ci amanarsu in ka san akwai aibu ka faɗa daidai aibun kar ka ƙara ka faɗaɗa shi in ka san kuma garau ne kuma ka faɗa ko da akwai wata adawa tsakaninka da 'yan gidan dan amana ce to duk waɗannan kaga halaye ne na zaman tare da ya kasance muna aiwatar da su yadda addini ce don za su taimaka mana a gudanar da rayuwa ta yau da gobe hana yake masa mutuƙa isa abin da na faɗa ya zama daidai Allah sa mai tarayya cikin lada wanda aka sami kuskure ko tuntuɓan harshe Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bari mu mai su tambayar ka saboda ɗin da suke waje su masu ne yace ya ji wani malami ne mai aƙidar shi an ci ya karanta ayan nan ta cikin lam yakun alladhina kafaru ita ce innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya lallai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari waɗannan su ne khairul bariya to wai ibn al-arabi kamar yadda ya ce ya kawo a cikin tafsirinsa an tambayi annabi suwa ne wannan khairul bariya din mafifitan halitta sai ya ce ali wa shi'ati aliyu da ɗin shi'arsa aliyu da ɗin shi'arsa wannan ƙarya ne ba maganar manzon Allah ba ce kai da lafazin allazina ismul mawsul wanda ismul mawsul yana nuna umumi baya ba a takaice shi da wani adadi na mutane ismul mawsul ba abinda zai bayyana maka allazi da allazina da allati da allati sai abinda ya biyo bayan sa dai idan an ce waɗanda kaga ya shafi kowa da kowa wanda ya shafi kowa da kowa to amma abin da ya biyo bayan sa sai ya faɗa maka shi to innal ladina sai aka ce amanu wa amilus salihat suka yi imani suka yi aiki na gari ma'ana idan aka ce waɗannan su ne khairul bariya ma'ana banda ali da shi a sa ba kowa musulmi kowa kafiri ne kaga wani aƙida shi a ce to ɗan shi a ne kawai musulmi wanda ba ɗan shi a biyar ma kafiri bayan kuwa allazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani kaga duk inda aka sami imani da aiki na gari ko a da lokacin annabi ko a bayan zamanin annabi ko a yanzu ko a nan gaba da shekara ɗari mai zuwa in dai an sami imani da aiki na gari to mutum ya shiga cikin mai ulaika hum khairul bariya yadda aya take nufi kenan. Wa alaikum salam. Ni kullun da Allah minkum sura ta mu'min haja abinda wannan gaba take nufi a cikin aya tana nufin kowanne cikin ku ana nufin ku mutane an sa musu shari'a su da kuma tsarin abinda yake nufi da shari'a ana nufin shari'a ko kace ash-shari'atu ko ash-shari'atu ko ash-sharh dun ma'ana shari'a to ma'ana kowanne annabi shari'a ta da wannan bai yi tarayya da wani annabi ba annabawa sun yi tarayya cikin aqida tauhidi al-islam al-am al-islam al-mutlaq amma kuma sun sha bamban wajen shari'a yadda sallah da azumi da zakka yake a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lalle bane ya zanto haka yake a shari'a annabi Isa ko ta annabi Musa ko ta annabi Dawud ko ta Sulaiman ka iya samun sallar sunan da sallah a can amma yadda ake yin takaifiyar ta a cikin shawan banda nan zakka sunan ta zakka inda annabi Isa ce wa wasani bi salati wa zakati amma idan to ababen da ake wa zakka a can ba su ba ake wa a cikin shari'a adadin abin da ya kamata a fitar a wancan tsarin shari'ar annabi Isa ba shine adadin gwargwadon abin da za a fitar ba nisabin nanan ya sha bamban da nasa amma sunan zakati ya hada su shine ma'ana li kullin da Allah minkum sa'atan wa min hajar in ya zanto daidai da annabi Musa alaihi salam wanda sun yi tarayya da annabi Isa cikin waɗansu abubuwa domin shi ya biyo bayan sa kai tsaye kafin daga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma yadda annabi Isa ya zanto zuwa ga Bani Isra'il shi ma annabi Musa da baya zuwa ga Fir'auna ne kuma da Bani Isra'il amma tare da haka annabi Isa a cikin shari'ar sa ya sassaba annabi Musa dan da kansa yake cewa Bani Isra'ila wa li uhilla lakum ba'da allazi hurrima alaykum nazo dai in halatta muku sashin wani abin da an haramta muku a da wato hurrima alaykum fi shari'ati Musa uhilla lakum ana fi shari'ati kaga ba'd ya nuna kenan ba dukan abin da aka haramta musu bane ya halatta musu wani cikin abin da aka haramta musu shi ma da yazo a shari'ata haramun din ne amma ya halatta wani abin da to in an samu bambanci tsakanin shari'ar annabi Musa alaihi salam da ta annabi Isa min babu aula kuma a samu bambanci tsakanin shari'ar annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi ke nuna maka li kullin da Allah minkum siratan min haja kuma shi zai abinda zai kara fito da shi fili hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa su annabawa abunaul allah wato kamar ɗan uba suke to da yake kamar ɗan uba karka ɗauka ɗan uba a al'ada ɗan uba a al'ada gaba suke to ba haka annabi ke nufi ɗan uba a al'ada gata suke da juna da adawa ba haka bane abinda yake nufi mun yi tarayya wajen abu ɗaya wani abun kuma ya raba mu irin yadda ɗan uba sun yi tarayya wajen abu ɗaya shine wani uba wani abun ya raba su shine ne iyaye mata to haka yake nufi mun yi tarayya wajen shari'a wajen aqida da tauhid duk iri ɗaya ne amma mun sha bamban wajen mai shari'a shine da kullun da Allah minkum shari'atan wa min hada alaikum salam yace yana neman ƙarin bayani akan maulidi ya da ta kowa da sannan gaskiya ne Allah ya yi wa manzon Allah maulidi tambaya ta farko ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba dalilin da ya sa bai halatta ba manzon Allah bai nuna cewa a yi masa maulidi ba kuma sahabbansa waɗanda suka fi kowa san shi da ƙaunarsa ba su yi masa maulidi ba don ba wanda ya fi son annabi a duniya irin sahabbansa da matansa da ƴaƴansa ta cikin ikon Allah ya mutu ya bar sahabbai din da yawa ya mutu kuma ya bar mata tara sannan kuma ya mutu ya bar ɗaya daga cikin yayansa ita ce Rana Fatima sannan ya mutu ya bar waɗanda ga sahabbantaka ga su kuma ahlul bait irin su Abdullahi dan Abbas irin su Ali bin Abi Talib sannan bugu da ƙari gashi sirki ne na annabi sahabi ahlul bait shiriki kaga in bai so shi dan kasance su sahabi zai so shi dan ahalinsa in bai so shi dan wannan zai san shi dan mi sarkuntaka to amma duk guda ukun ga su kuma ga shi ya rike gwamnati kuma ya yi mulki wanda yana da dama ya sunnantawa gwamnatin cewa ta zo ta yi mulki su ma sahabban waɗancan da suka rigaye shi Abubakar da Umar da Usman sun rike gwamnati kuma sun yi iko suna da dama su sunnanta cewa a zo a yi da yawun gwamnati amma babu wanda ya ga wani sahabi ko tabi'i ko tabi'i ne wanda ya maulidi to kutun da waɗancan ba su yi ba to yinsa daga baya yanzu ya zama kirkira cikin addini da Imam Malik ya ce mana duk abin da bai zama addini ba a waccan rana to a yau ba zai zama addini ba kar ka manta shi yana raye yake magana tsakanin su da annabi wata takala ɗaya ce tun da shi tabi'u tabi'i ne sai tabi'i sai sahabi sahabi kuma shi zamani da annabi sai yake cewa abinda bai zama addini ba a waccan ranar da annabi yake da rai to a yau a yanzu a zamanin da shi Malik ke rayu ba zai zama addini ba to yaya kuma abinda bai zama addini ba a lokacin Imam Malik kuma ya zama addini yau shekara 1427 shi Malik ne Imam Malik mana ziyarar duniya yana hijira shekara 93 ya bar duniya
shekara 93 ba a raba shekara 100 ta hijira bai mutu. To ma'ana yanzu aka haife shi da nake so in ce haihuwarsa 93. To daga wancan lokaci zuwa kuma shekara nawa? To abinda shi da kanshi a lokacin shi yace da abinda bai zama ba addini a lokacin annabi a yau a zamani na ba zai zama addini. To yaya kuma daga zamanin su kuma zoya? Sannan kuma da kanshi yace duk wanda ya kago abinda babu shi a lokacin annabi sai kuma yace abin mai kyau ne. To ya iya cewa annabi ya hayanci al'umma dan ga wani abu mai kyau annabi har ya mutu ya bar duniya bai isarwa mutane shi ba. Kaga annan gudun ta wannan fuskar maulidi bai halatta ba. Kuma abinda muke faɗa duk wanda suke maulidi da malaman da suke ƙwarewa abin gindi da rediyo su yi fatawa ko su tara masu mulki su yi ta faɗa musu ƙarya da rashin jin tsoron Allah. Abinda muke ce musu idan mun sani in aka ce bayan alkur'ani littafin da ya fi kowanne inganci a ijma'in malamai shi ne sahihul bukhari sahihul muslim na bin musa a baya abu dawud tirmidhi da sahih ibnu majah da abun waɗannan su da ake kira alkutubus sitta da littafai shida. To mun san a cikin waɗannan littafan shida ba inda za su iya samowa cikin abin da yake da alaƙa da maulidi. To su ɗaukokon littafin da Imam Malik ya rubuta da hannunsa tunda a duk duniya Imam Malik bai barwa al'umma gado ba sai littafi ɗaya shine wannan muwatta. In dai rubutunsa ne wannan kadai aka samu to kuma shi ma babu kuma a ci. To su ɗauko musulun da Imam Ahmad wanda shi kadai ya kunshi hadisai kusan 40,000 a ciki a babu rabin hadisi da ya isa zuwa ga maulidi ba hadisi ɗaya ba rabi. To waɗannan duk sun yi tsauri za su ce maka su ‘yan malikiya ne sai a ce ka ku ɗauko duk littafanku na malikiya a matakin karatun zaure kawa'idi ahlul ijma'i idriya risala askari muktasar to ku ɗauko ku tafi ku ɗauko mu da wani kurkubura sai ku zo a ɗauke su gaba ɗaya a duba a ga a ina maulidi yake a cikin su babu. To sai ya zanto kamar yadda na shafa da ina mai ta har gobe kuma zan mai ta. Ko dai ya zanto waɗannan malaman masu wannan littafin akwai maulidi a addini ilimin su su bai kai ba da haka su kawo su suna fama da cuta ta jahilci da ahlul ijma'i da idriya da risala duk jahilai ne ilimin su bai kai su
iyatihi babin da yake magana akan bankwana da aboki wa wasiyatihi da kuma yi masa wasici inda firaqihi yayin rabuwa da shi lissafari saboda tafiya da zai yi wa gairihi ko wani tafiya za ka rabu da abokinka daga nan za shi Sokoto za shi Kaduna za shi Maiduguri za shi Lagos zai je dawo kenan. Wani tafiya kamar a ce za ka rabu da abokinka saboda an yi masa canjin aiki ma'aikaci ne shi a ɗaya daga cikin kamfanoni ko ma'aikatu na gwamnatin tarayya da yana Kano za a mayar da shi Sokoto an masa transfer ko za a mayar da shi Ibadan ko za a mayar da shi Lagos. Ina fata an fahimta. Waddu'a ilahu da yi masa addu'a lokacin da hakan za ta faru wa talabi du'a minhu da neman shi ya yi maka addu'a. Ababe guda nawa kenan. Abu na farko bankwana lokacin da mutum zai yi tafiya ko wannansa. Abu na biyu yin wasiya gare shi yayin bankwana. Abu na uku yi masa addu'a shi. Abu na hudu neman shi ya yi maka addu'a bayan ya tafi. Waɗannan ababe su ne za mu yi ƙoƙarin fahimta ƙarƙashin wannan babi. Qala Allah ta'ala wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada'a idh hadara ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai girma Suratul Baqara, wa wassa biha Ibrahim, annabi Ibrahim yayi wasici da ita, wato yayi wasici da milla ɗin da Allah ya ɗora shi a kai, kuma ya ce da manzan Allah, summa auhayna ilayka an ittabi'a millata Ibrahima hanifa. Milla ɗin annabi Ibrahim ko musulunci, miƙa wuya ga Allah, tsarkake ibada ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يعند أبنجي جيدا النبي إبراهيم ميكويا منا كسلما وعلّا سيكون كومي قال سيتي أسلمت لرب العالمين ناميكويا قال أبنجي جن هلت تونا الدين عند النبي إبراهيم يتي يا جني يا ميكا وعلّا ويا دشي وسيج لوك تندي رومتوا ووصى بها إبراهيم بنيه النبي إبراهيم ياي وسيجي ta hanyar yin riko da addini ga ƴaƴansa, wa Yaqubu, haka annabi Yaqub shi ma ya yi wasici shi ma ga ƴaƴansa, kowane ɗaya daga cikinsu, da annabi Ibrahim da annabi Yaqub ya ce wa ƴaƴansa, ya baniya, ya ku ƴaƴana, inna Allah astafa lakum ad-din, lalle Allah ya zaɓa muku addini. Lafazin addin da alif da lam yana nufin addinin musulunci kenan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku yadda ku mutu face kuna musulmai. Wannan ita ce wasiyar da annabi Ibrahim ya yi wa ƴaƴansa, kuma ita ce wasiyar da annabi Yaqub ya yi wa ƴaƴansa. Kar ku manta, annabi Ibrahim ƴaƴansa ai guda biyu ne, to amma kuma jikoki ma ana kirga su a matsayin me ƴaƴa, ana kirga jikoki a matsayin ƴaƴa. Da haka babu rabon gado, idan ɗanka na cikinka ya riga ka mutuwa, to kai sai ka mutu, ɗanka yana nan, to yana a makwafin ɗa. Kamar yadda ana ƙirga kaka a matsayin uba, a babu rabon gado, idan mahaifinka da ya haife ka ya riga ka mutuwa, daga baya sai ka mutu kai kana da gado, to baban mahaifinka yana matsayin daidai da uba. Abinda da ya kamata uba ya samu shi zai samu, in ba a waɗansu wurare da aka yi istisna'i ba. Shi yasa ce al-ibnu wa ibnul ibni mahama nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala, kaga al-ibn da ibnul ibni koyaye ya kai ƙasa da sunansa matsayin ɗa, kamar yadda uba koyaye ya sama baban ka sunan shi baban ka. Ina fata an fahimta. To a nan gurin annabi Ibrahim yana da ƴaƴa guda biyu ne, su ne annabi Isma'il da annabi Ishaq. To kaga sai jikoki, Yaqub jikansa ne. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin, mun bashi Ishaq a matsayin ɗa, wa Yaquba ko mun bashi baiwar Yaqub nafila shi kuma ƙari akan ɗa, mai ginan jika. Annabi Ibrahim ya tara ƴaƴansa ya ce da su, ya bani inna Allah astafa lakum ad-din. Shi kuma annabi Yaqub yana da ƴaƴansa 12 ko sama da haka. Ga annabi Yusuf da ɗan uwansa da suka fito ciki ɗaya, ga kuma sauran danginsu mutum 10 waɗanda su kuma suke ƴaƴansu mata kuma daban. Kaga shi ma ya tara ƴaƴansa ya ce da su, ya baniya, ya ku ƴaƴana, inna Allah astafa lakum ad-din, lalle Allah ya zaɓa muku musulunci, ya zaɓa muku addini shi ne musulunci. Fala tamutunna, kar ku yadda ku mutu, illa wa antum muslimun, face kuna musulmai. Malamai suka ce makurar balaga kenan a cikin wannan lafazi, kamar yana so kowane ɗaya yana so ya ce da ƴaƴansa, ku dimanci musulunci a tsawon rayuwar, da wanda zai shekaru 40, da wanda zai shekaru 50, da wanda zai 60, ku dimanci aiki da dokokin musulunci, ba fashi ba fasawa har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo muku, kamar haka yake so ya ce. Amma sai aka takaice zancen, fala tamutunna illa kar ku mutu face kuna musulmai, ma'ana ba ranar daina musulunci, tunda baka san ranar mutuwa ba. Ina fata mun fahimta. Kowane ɗaya daga cikinsu haka yi wa ƴaƴansa wasiya. Ubangiji ya ce, am kuntum shuhada'a iz hadara Yaqub al-maut, shin ko kuna nan ne a halarce, ku da ake karantawa Alkur'ani, kuna nan ne a halarce, kun halarci wajen iz hadara Yaqub al-maut, lokacin da alamun mutuwa suka zo wa annabi Yaqub. إذ قال لبنيه يا عندتي النبي يعقوب يتدى يا أنسى ما تعبدون من بعدي ميزاكو بوتتا وبايانا باينا متو. قالوا سيسكتي لشي na'budu ilahaka, zamu bautawa abin bautarka, wa ilaha abaika, da abin bautar iyayenka sune Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq. Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il da Annabi Isma'il da Annabi Ishaq, ilahan wahida, abin bauta daya daya wanda bai da abokin tarayya. Wa nahnu lahu muslimun, mu din masu mika wuya ne a gare shi. Wato tambayar su yi tambaya ta jarabawa, bayan na mutu me za ku yi? Akwai yiwuwar ku canje shekafuwar musulunci zuwa wani addini? Akwai yiwuwar ku san zuciya ku kiwon koyarwar addini? Sai suka yi masa alkawali cewa ko ka mutu muna nan akan addinin musulunci. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq. To kar ku manta baban shi da ya haife shi shine Annabi Ishaq, sannan kuma Annabi Ibrahim shine baban baban shi. To da mun ce baban baba yana matsayin me? Baba. To amma Annabi Isma'il wan babansa ne, amma shi ma sai aka ce masa uba. Ina fata mun fahimta. A nan gurin mun babu taglib ne, amma in ba haka ba, a larabci wan uba ko kaninsa yana da suna, ba a ce masa al'abbu, sai dai a ce masa al'ammu. Al'ammu, am wato wan uba ko kaninsa shine ammu. Idan mace ce amma, an gane ku? Wallahi da na alaikum an takulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti amamikum. Amam jam'i ne na al'ammu, aw buyuti ammatikum, ammat jam'i ne na al'ammatu, yar mahaifi ko kanwarsa. Aw buyuti akhawatikum aw buyuti khalatikum, idan kanin uwa ne ko wanta, ya zama khal namijin, mace alkhalatu. Akhwalikum mazajan, jam'i ne na khal. Khalatikum matayan, jam'i ne na alkhalatu. To tunda kenan kanin uba ko wansa yana da lafazin da yake nuna shi a larabci shine al'ammu. Dan me aka shigar Annabi Isma'il, aka shigar da shi cikin al'aba tare cewa huwa laysa bi abin wa innama huwa ammun, shine malamai suka ce min babit taglib. Idan aka ambace ka da waɗansu waɗanda ba kai ba a cikin jeri ɗaya, sai a baka sifa irin nasu ko suna irin nasu tunda sun fi kaiwa. Shi Annabi Isma'il shi ɗaya ne wanda shi ne ammu, amma Annabi Ishaq uba ne, Annabi Ibrahim a matsayin saraka kashi ma menene? Uba ne. Da haka idan za a faɗe su sai a rinjayar da janibomin da suka fi yawa. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika, a madadin su sai na'budu ilahaka wa ilaha abawaika wa abawaika wa kaza wa kaza, su faɗi sunan am din, amma sai suka ce na'budu ilahaka wa ilaha abaika, suka dai shigar da shi cikin jam'in aba. Amma yanda haka ba shi ammu ne, ina da mun fahimci su. To wannan ne yasa waɗansu daga cikin yan bid'a wanda suke kokarin su ce azara ba Annabi ba shi ne mahaifin Annabi Ibrahim ba, suka ce ya ammunsa ne. To amma sun manta a can nassi Allah yi, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara, ya kawo kalmar abu kuma ya kawo sunansa litaukid, da a ƙarfafa cewa dai uba ake nufi, nassan ba ammu ba ne ba, tunda shi kaɗai ne. Tunda shi kaɗai za a ambata ya wani babin taglib, inda da wani ne sai a ce taglibi ya sa aka sa masa uba, amma tunda shi ɗaya ne babu wani buƙatar taglibi, za a ambace shi da siffarsa ta shi kaɗai. Lokacin da zaka ambaci Abubakar da sunansa, zaka ce Abubakar shi kadai. Lokacin da zaka ambaci Umar da sunansa, zaka ambace shi da sunan Umar shi kadai. In zaka hada Abubakar da Umar, ya halatta ka rinjaye da janibin Umar, sai ka ce Umarani, kana nufin Abubakar da Umar. Sai zanto zallarta janiba Umar ala janibi Abubakar. Lokacin da zaka ambaci Al-Hasanu shi kadai Al-Hasan, Al-Husain shi kadai Al-Husain, amma zaka ambace su biyu sai ka ce Al-Hasanani, Hasan nin guda biyu, tare da cewa ɗaya Hasan ne ɗaya ne, sai ka gallaba, sai ka rinjaye da janibin me? Al-Hasan ala janibin Hussein. Kamar yadda suka ce Al-Isha'ani, suna nufin Al-Maghrib wal-Isha, amma Al-Maghrib in zaka ambace su kaɗai, ita kaɗai salatul Maghrib, Isha ita kaɗai salatul Isha, zaka haɗa su biyu sai ka ce Al-Isha'ani. Kamar yadda in ka gada ma Az-Zahr ita kaɗai Az-Zahr, La'asr ita kaɗai La'asr, in zaka haɗa su biyu ko zaka ce Al-Asrani, sai ka gallaba ka rinjaye da janibin me? Al-Asr. Haka ka'idar larabci take. Amma lokacin da zaka ambaci mutum shi kadai na wani babu taglib, dan me kuma zaka ce abihi, ka ce ai ana nufin ai ammu ko ake nufi, ma'ana kai Allah bai san ya ce ammu ba sai kai ka sai ka kai. Allah raba mu da bid'a. Am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Mahallu shahada cikin wannan aya yayin uwa lokacin da annabi Ibrahim ya wa ayyansa wasiya yayi musu ne dan yana jin alamun zai bar duniya. Annabi Yaqub lokacin da yayin uwansa wasiya iyayansa wasiya yayi musu ne dan yana jin alamun mai zai rabu da su. Imam an-Nawawi yana so yace da rabuwa wadda mutuwa ce za ta kawo ta, da rabuwa sanadiyyar tafiya ce duk hukuncinsu daya. Yadda wanda yake tsammanin mutuwa zai wasici ga wanda zai rabu da shi, to haka wanda dan uwansa zai tafiya shi ma sai masa wasici dan zai tafiya din saboda rabuwa. Wacce rabuwa ce wacce rabuwa, dan aka anan suka yi kamance shi ne. Ina fata mun fahimta. Sannan a cikin tafiyar aya koyuwar mai mutuwa. Tafiyar sama da tafiyar kasa da tafiyar ruwa duk ba ku haɗarra ba. Haɗarin mota ya sa a mutu, tafiyar ruwa jirgin ruwa ya sa ya nutse da mutane, tafiyar sama jirgin sama kuma shi ma wani abu ya faru, to wanda koyi wani haka. Don haka dai yana so ya ce dukkan wata rabuwa ko ta tafiya ce ko ba ta tafiya ba, to kai wanda kake tsammanin za ka rabu da wane, to za ka yi wa wane wasici, ko shi ya maka wasici, ko ku yi wa juna wasici. Wa amma al-ahadith, amma hadisai a wannan babi, fa minha, cikin su akwai hadisu Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu, shine hadisin Zaid ibn Arqam, Allah ya kare da gare shi, allazi sabaqa fi babi ikrami ahli bayti rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, wanda wannan hadisi ya riga ya gabata a babin da yake nuna falalar girmama ahalin gidan annabi, ahlul bayti, falalar girmama su. An ambaci wannan hadisi a baya na Zaid ibn Arqam yana cikin matasan sahabbai. An tafi da shi wani yaki cikin yakoki, a ciki akwai munafukai, sai munafukai suka rika cewa ai matsayinmu da manzo Allah kamar matsayin karin maganan nan Larabawa, sammin kalbaka ya kulka, ciyar da karanka karshe zo cije ka. Mun ba shi masauki shi da mutanensa, yanzu har za su zo suna mana kallon raini, mu mutanen Madina dan mai almuhajirin suke mana kallon raini. Abdullahi bin Ubay bin Salul yake cewa ai idan mun koma Madina sai madaukaki ya kori makaskanci, yana nufin madaukaki wai shi kansa, makaskanci kuma wai manzon Allah da sahabbai. Sai Zaid bin Arqam ya ji wannan magana, sai ya faɗa wa baffansa, dama an ji yakin da baffansa, sai baffansa ya garzaya ya je ya faɗa wa manzon Allah. Yace ga fa abin da Zaid bin Arqam ya ji munafikai suna faɗa. Sai manzon Allah sai aka kirawo gungun munafikai tare da Abdullahi bin Ubay bin Salul, sai suka rantse da Allah suka ce wallahi su ba su faɗa ba, ƙarya ake musu. Sai manzon Allah ya karɓi rantsuwarsu ya ƙaryata Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ransa ya ɓaci, ya dawo ya koma masauki cikin fushi, yace inda gaske nake Ubangiji ta Allah zai warkar da ni. Sai ko Allah ya saukar da suratul munafiquna gaba ɗaya dan a kare shi a fallasa su. Idza ja'a munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah, garan tsuwar kenan, wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junnatan. Sun yi rantsuwa ne dan ta ba su kariya, amma kariya suke yi. Har aka ji cewa su ne suke cewa yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azmu minha al'azl wa lillahi al'izzatu wa lirasulihi wal mu'minin walakinna munafiqina la ya'lamun. Allah Allah ya kira shi sai shi kenan, Allah ya gaskata ka ya karyata su. Fala Zaid bin Arqam kenan sai Allah ya gaskata ka saboda kai an saukar da sura, a gaskata ka a karyata su. Kai ka bada labarin ka bisa ga gaskiya, ko rantsuwa ba kai ba, su sun zo sun karyata sun yi rantsuwa. Allah ya fi kai to rantsuwar ya karyata su, kuma ya faɗi kai gaskiyar ka. Kaga wannan na nuna falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. زيد بن أرقم يتي قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا خطيبا من ذا الله يتاشي أتكم ينا من خطبه فحمد الله وأثنى عليه يقول والله يبيشي ووعظ وذكر يي وأزي يتناتر وأزي كلمة ودتكنشي فرقيت الدمتة نيجا مدى وتعدى كتبت سؤال الجنة وذكر يتناتر يفرقيت ثم قال ثم يتي دمتة أما بعد بيت هكا يكون متى ألا أيها الناس ku saurara ya ku mutane, innama ana basharun, ni mutum nake, ba mala'ika bane ba aljani bane, jinsin ku ne mutum, mai jini da tsoka ya ji yunwa ya ciki shirwa ya yi barci ya farka ya samu lafiya ya samu rashin lafiya sannan kuma ya rayu kuma ya mutu. Manzo Allah baya da wata siffa ta ilahantaka ta tare da shi. Yushiku an yatiyani rasulu rabbi fa ujiba. Saura kiris jakadan ubangiji zai zo mai ansa wato mala'ika da zai zo karɓar da shi. Ya kusata manzan da ubangiji zai turo mun waje na zai zo kuma zan ansa kira. Wa ana tayarukum fikum takalaini, zan bar muku nauyi guda biyu. Awwaluhuma ko awwaluhuma, duk wanda ka faɗa yayi awwaluhuma kitabullahi, na farkon su shine littafin Allah. Kun gane aiko nauyi na farko kenan, fihi huda wan nur, littafin Allah cikin sa akwai shari'a akwai haske, haske mai kore duhun jahala mai kore duhun kafirci. Fakhudhu bi kitabillahi, ku riko da littafin Allah. Wastamsiku bihi, ku makalkale masa, riko da littafin Allah, imani da shi, karanta shi, fahimtar ma'anarsa, yin aiki da shi, kiran mutane zuwa gare shi. Abu nawa kenan? Imani da shi, karanta shi, fahimtar ma'anarsa, aiki da abin da aka fahimta na ma'ana, kiran mutane zuwa gare shi. Haka ake bukata game da littafin Allah. A kanka a kaina, a kanta a kai shi, duk wani musulmi haka ake bukata da shi. So nawa kake karanta Al-Qur'ani a yini? Minti nawa ka bashi? Minti 30 awa, ɗaya rabin awa? Yaya kake wajen kokarin fahimtar ma'anarsa? Tafsiri kake saurare na wani malami da ka yarda da shi? Bincika littafin tafsiri kake da kanka dan kana da kwari a harshen Larabci? A'a, tafsirin Turanci kake dubawa? Bibitar ilimin kake ta ko'ina? Wajibi ne. Yaya kake aiki da shi a karan kanka? Yaya kuma za ka kiraye mutane ko da mutanen gidanka da makwabtanka da yan uwanka zuwa ga aiki da Al-Qur'ani? Wannan shine abin da ake nufi da riko da Al-Qur'ani. Amma ba a nufin riko da shi kawai mutum ya yi imani da shi ya koma gefe guda baya karanta Al-Qur'ani, ko mutum ya yi ta karantawa don ya nemi lada a sauke masa shi don ya yi sabon gida ko zai buɗe supermarket, amma baya aiki da shi. Ma'ana an sauke maka Al-Qur'ani za ka buɗe supermarket kuma ka cuci mutane a ciki kaya albushu, me amfanin saukewar da aka yi maka? Ruku da Al-Qur'ani yana nufin ababai guda biyar ke. Fa hatta ala kitabillah, sai manzo Allah ya zabaras wajen yin ruku da littafin Allah. Wa yarghaba fihi, ya kwadaitar wajen ruku da shirye da ke cikin sa. Summa qala, sannan yace abu na biyu, wa ahlu baiti, da iyalin gidana. Udhakkirukumullah fi ahli baiti, ina tunatar da ku Allah dangane da iyalin gidana. Ku tsorace Allah wajen mu'amalantar iyalin gidana. Wannan hadisi rawahu Muslim, Muslim ya rawaito shi, wa qad sabaqa bi tulihi, ya wuce a can baya da tsawonsa. A lokacin kuma mun yi masa sharhi mai yawa idan mutum zai iya tunawa. Sai dai suwane ne ahlul baiti, suwane ne ahlul baiti Rasulullah? Ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wadansu malamai suka ce nau'in mutane ne guda uku. Nau'i na farko iyalin gidan Abdul Muttalib, iyalin gidan wa Abdul Muttalib, duk wanda yake dangantuwa zuwa gidan Abdul Muttalib kuma ya zanto musulmi ne shi, to ya zama ahlul baiti. Nau'i na biyu matan annabi din da ya aure su kuma ya mutu, ko dai suka mutu igira auren bata mutu ba, ko kuma ya mutu ya bar su su, ko kuma dukkan matan annabi, matan annabi. Nau'i na uku ƴaƴansa da jikokinsa. Idan ka haɗa waɗannan gaba ɗaya su ne ahlul baiti. Na farko na ce sunewa iyalin gidan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, iyalin gidan Abdul Muttalib musulmin cikinsu. Duk wanda yake musulmi ne yana dangantuwa zuwa gidan Abdul Muttalib. To kaga Abdul Muttalib ai shine baban Abdullahi, mahaifin manzon Allah. To banda Abdullahi kuma yana da yaya, yana da Abdullahi mahaifin manzon Allah kenan, yana da Al-Abbas baban Abdullahi bin Abbas, yana da Hamza sayyidu shuhada'i ke, yana da ya Safiya, yana da ɗa Al-Harith. Ina fata an fahimta? Duka waɗannan yayansa ne. Duk wanda yake ɗa ne na Abdul Muttalib kai tsaye ko jikan Abdul Muttalib ɗan ɗansa mace ko namiji yana musulmi, to ya zama cikin ahlul baiti. To kaga da haka ake kirga Aliyu cewa ahlul baiti, saboda Aliyu dan gidan Abu Talib ne, Abu Talib kuma ɗan ne nawa Abdul Muttalib. Ina ba za mu fahimta? Kaga Abbas, Abdullahi dan Abbas, ahlul bait ne dan babansa shine al-Abbas al-Abbas kuma dane nawa Abdul Muttalib Aqilu ibn Abi Talib Ja'far ibn Abi Talib dukkan su suna cikin ahlul bait domin zaratan sahabbai ne sannan kuma ƴaƴa ne na Abu Talib Abu Talib kuma dan Abdul Muttalib ne ina fata mun fahimta kaga duk wannan suna cikin ahlul bait su da ƴaƴansu da tsotsansu a yau idan ɗaya daga cikin ku ya gano tsotsansa yana dangantuwa zuwa gidan Abbas ko gidan Ja'far ko gidan Aqilu ko gidan Aliyu kaga dai ya zama shi ma na cikin ahlul bait sai matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matan annabi da mun ci tabbata gare shi suna cikin ahlul bait sannan ƴaƴansa ƴaƴansa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haifi ƴaƴa guda bakwai amma ɗaya kawai ya bari da rai ƴaƴa guda bakwai guda hudu mata guda uku maza ko ba haka ba guda hudu Ruqayya da Ummu Kulthum da Zainab da Fatima to waɗannan guda uku Ruqayya Ummu Kulthum da Zainab duk sun riga shi da suwa Fatima kawai ya bari dara mazajen kuma guda uku dawa dawa da Al-Qasim da Ibrahim da Abdullahi dukkansu kuma sun rasu kafin shi annabi ya rasu da aka sai zanto Fatima kawai ya bari Fatima kuma sai ta haifi ƴaƴa cikin ƴaƴanta ga Hassan ga Hussein ga Muhsin ga Ummu Kulthum ga Zainab ƴaƴa biyar ta haifa to dukkan waɗannan suna cikin ahlul bait ina fata mun fahimta dukkan su suna cikin ahlul bait to ta haka kaga matan annabi ahlul bait ne ƴaƴansa da jikokinsa su zama ne ahlul bait ne sannan dukkan wanda yake dangantuwa zuwa gidan Abdul Muttalib yana musulmi shi ma menene ahlul bait ne shi ma ahlul bait ne waɗansu malamai suka ƙara sama kaɗan suka ƙaro waɗansu suka sa a ciki don idan ka bi manzo Allah mahaifinsu shi ne Abdullahi to ai da Abdullahi da Abu Talib da Abbas da Safiya da Al-Harith dukkan su ya'ya ne na Abdul Muttalib to Abdul Muttalib shi wane ne babansa babansa shi ne Hashim shi Abdul Muttalib shi ne dan da ya rage wa Hashim shi kadai a tarihi to shi kuma Hashim din dan wane ne dan Abdul Manaf to shi Abdul Manaf dan da Hashim yana da wani dan daban sunansa Al-Muttalib to sai waɗansu malaman suke cewa dukkan da na Hashim da da na Al-Muttalib wanda su guda biyun nan ƴaƴan Abdul Manaf ne dukkan wanda yake dangantuwa zuwa gidan Hashim kaga gidan Hashim shi Hashim shi ya haifuwa Abdul Muttalib kakan annabi daga nan aka samu wannan rassa ko kuma yana dangantuwa zuwa gidan Al-Muttalib wanda shi ma dan Hashim ne to duka dai ka hada su zama Ahlul Bait Imam Shafi'i da Imam Ahmad sun tafi akan wannan kuma suna da hadisi cikin Bukhari da ya goyi bayan su to lokacin da manzo Allah ce uzakkirukum Allah ahlul bait yana nufin waɗannan to amma kaga shi'a duk sai suka ware kowa sai suka ɗauki ƴaƴan jikokin annabi kaɗai kuma inda zaka san shi'a suna da zalunci a cikin jikokin annabi din ita Fatima ne ita Fatima duk a ƴaƴan Abu Talib in ban da ƴaƴan Fatima a wurin shi'a ba wani ahlul bait sai dan Fatima Ali bin Abi Talib in yi rarta ta waɗansu matan ban da Fatima to su ba su yarda da shi ba sai dan Fatima kuma cikin ƴaƴan Fatima ba ruwansu da Zainab ba ruwansu da Ummu Kulthum ba ruwansu da Muhsin ka taɓa jin dan shi'a ya faɗi Muhsin sai Hassan da Hussein kuma da an tafiya ta yi tafiya sai suka watsar da Hassan gefe guda sai suka ɗauki Hussein shi kaɗai shi yasa duk ɗakin ibada da suke wanda za su je su haɗu suna kuka a wajen ko su yi ƙazari su ɗauke shi suna zanga-zanga da shi a cikin gari su ɗora a kan raƙumi to wannan ƙabarin Hussein da suke amma ba ruwansu da Hassan ina ba da kun fahimta kaga wato abin yana bukatar mu yi karatu sosai da sosai don mu samu ma'aikata za mu ba da ansa alal akalli dalilai na shari'a duk sun nuna wannan suna cikin ahlul bait kuma ƴaƴan uwa ahlul bait babban matsayinsu shine kaga mutum zai sa su a cikin salati kaga an ware su za a ba su komai daga cikin dukiya ta ganima wa lamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu walirrasuli walidil qurba dil qurba din sunna albay daka matan annabi suna cikin wadanda bayan annabi ya bar duniya duk sahabbai suka rinka ba su wani abu daga cikin khumsul maganan khumsun galima hatta lokacin halifancin ali bin abi talib ya rinka ba su dan yaya da ahlul bait ne su kuma wani abu da ya kamata ku sani duk wani mutum da ke cikin ahlul bait kowane ne ba wanda aka nassanta shi da aya cikin alqur'ani aka ce shi ahlul bait ne sai matan annabi duk wanda baya cikin matan annabi hadisi ne kawo shi amma ba aya ba amma sai shi suka ware su su kuma suka ce ba ruwan su da su ba suka kare ta a nan wurin alqur'ani kuma jahilci shine ayar da take nuna da matan annabi ake ita suke kafa hujja da ita wajen rabawan ahlul bait kuma su fitar da matan annabi ciki dan ita sai ayar inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlul bait wanda suke rubuta a cikin dakunan ibadarsu bana so in ce masallatai dan shi a ba sa gina masallaci sukan yi dai abinda ake kira al-husainiyat wato wurin taruwa dan tunawa da husaini amma ba dan yin sallah ba dan asalin sallar jami'i din da muke yi mu ne muka dauka ibada ce a wurin mu a wurin shi a sallar jami'i ba wani abu bane ba har sai ran da mahdi ya zo sannan za a fara yin jami'i kai ka taba ganin shi a sallar mu da gina masallaci ba sa gina masallaci sam ba ka gina masallaci ku kallo wannan abin da kyau suna da yin dandalin taruwa da suke kira al-husaydiyat wurin taruwa ayi kuka dan a tana da husaini amma ba masallaci ba to a irin wannan wuraren da suke da taruwa dan tunawa da husaini shine za a ja na rubuta ayar inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait kuma a nan wurin sai a ce da hasan da husaini ake nufi da yayansu ko fatima da yayanta su ake nufi da wannan ayar sai su ce mata annabi ba sa ciki su ma da zage su su jefa aisha da zina su jefa hafsa da dukkan abin da suka ga dama to kaga wannan shine halakarsu yayin da ita wannan bangare ne na aya ayoyi ne suka zo guda biyar zuwa shida a haɗe duk suna magana akan matan annabi a jere cikin suratul ahzab Allah ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika menene ma'anar azwaj mata wannan aya ba ambaci ma ƴaƴa ba dan wanda aka ambaci ƴaƴa to an sa sauran matan mu'minai qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinnuna 'alayhinna min jalabibihin ba ita ba ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika kadai in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila in dai kun yarda da Allah kun yarda da ranar tashin kiyama kuna son sakamako a in akai in kai kuna son duniya ne da kawarta da kayan kwalle da ke cikin ta to ku zo umatti'kunna in ba ku kyauta ta tabattu'i ta dada dare ko sarrihkunna sarahan jamila in sake ku saki mai tsafta wanda babu kuntatawa وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة إن كون زابي الله لمن زنسا درانن تاسن كياما تكي دساك مكن تاسن كياما دقيد الله فإن الله عد للمحسنات من كنا أدرن أزيما تو الله يأيتان دن أدرن أزيما ببلادا وبابلادا للمحسنات من كنا كما سيحسانه الله يمكتان دن حكا الله يباس زابي كوس زابي الدنيا كوس زابي النبي ko kun ki ko kun so shaidu na tarihi da hadisai sun nuna cewa lallai Allah da manzon suka zaba ba su zabi duniya domin da sun zabi duniya da annabi ya suke su to sai zan to ba su zabi duniya ba tunda ba su zabi duniya ba kaga annabi ya zauna tare da su har ya mutu ya bar su wannan ya nuna me suka zaba annabi suka zaba sun zabi gidan lahira sun zaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su zabi duniya ba ya nisa annabi kaga in can an ce azwajika yanzu an canza lafazin ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'u lahu al'azabu dhifai nan razani ne cikin ku duk wanda ta yadda ta alfata to za a ninka mata azaba gida biyu abu ne mai sauki a wajen Allah ya ninka mata azaba gida biyu wannan razani ne cewa in kun yi za a yi muku wannan ya nuna sun yi domin idan da zaka ce wannan ya nuna ai sun yi kenan tunda ma Allah ya ce musu kaza sai a ce to da Allah ya ce walaqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in ashrakta la yabtanna amaluk Allah ya ce da annabi in kai shirka to aikin ka zai rushe annabi yayi shirka walau ashraku gaba ɗayan annaba Allah ya ce da sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun cikin suratul an'am ya nuna sun yi shirka kenan cewa in kai za a yi kaza ba yana nuna kai sai kuma yace wa man yaqanud min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima, cikin ku duk wanda kai da'a ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama to za mu ba ta lada gwaba, za mu mata kaza, za mu mata kaza zuwa karshe. Sai kuma Allah saka cewa ya nisa annabi, kaga dai an saki maimaitawa dan kar ayi nisa wani ya manta, lattunaka ahadin minan nisa'i nittaqaitun, ba kwa daidai da sauran ga magarin mata inda kun yi takawa. Dai idan an je lahira macen kwarai za a haɗa ta da mijinta na kwarai, kowace za a haɗa ta da mijinta a kiyama, to mijin ku shi ne yake da gidan karshe da babu kowa a ciki sai shi, to kenan yana tare da matansa ko baya tare da su? To kenan kun sha mun da sauran mata, kun sha mun da su a nan duniya ko rabota da zama karkashin igiyar auren annabi, kun sha mun da su a lahira dan ku kuna can a inda ake kira alwasila, wani gida ne na mutum daya da Allah ya tanada. Manzo Allah ce ba a tanade shi ba sai dan mutum daya, ina fatan in zama ni ne mishi, to mata annabi kuma suna tare da shi a ciki. Kari kenan lasunna ka hadi minan nisa'i da takaitu da haka fala tafdan bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa, kaga qulna ba ce ba qulu, kaga qulna nunin nisuwa ce, qawlan ma'rufa wa qarna nunin nisuwa ce, bi buyuti kunna nunin nisuwa, wa la tabarrujna تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. ko ba ƙari a nan ba dan karka ce dan za su iya ce maka yo ai da aka zo wajen wa atina Allah wa rasuluhu an ƙari wannan umarni ake musu, ku yi sallah, ku yi zakka, ku bi Allah, kila sun yi kila musu ba. To daga nan sai zancen ya kare inna ma yuridullahu liyudhiba ankum, wannan taron mazaje ko cikin alal bai ake nufi banda matansa. To da sai kissa ta kare sai ka ce haka, amma kissa ba ta kare ba, sai Allah ya cike da cewa wadhkurna, kaga wannan da cewa ma yutla fi buyutikunna, ko tuna abinda ake karantawa a dakin ku na me min ayati llahi wal hikma, na ayoyin Allah alqur'ani wal hikma da kuma hikima. Aisha take cewa mala'ika Jibril ya zo wa annabi lokacin da muke tare da shi cikin mayafi daya, tana kidaya wannan cikin falalarta. Ummu Salma cikin Sahih Muslim take alfahari da cewa ayar da aka saukar da Tuba kan waɗanda basu je yakin Tabuka ba, a gidana ta sauka annabi na gidana rannan rabona ci, wa ala salatati alladhina kullibu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. A dakin Ummu Salma aka saukar annabi, na dakin Ummu Salma da daddare aka saukar da ita. Kaga nan gurin dan shi abai da cewa inda yana son ya fahimci gaskiya ayoyin gaba ɗaya kan matan annabi suke, ya rage na ya je da kai. To an tunda an ce an kum dan me ba ce ba an kunna, sai mu ce kaga wannan jahilcin larabci ya kawo ka fahimci haka, domin inda ka san larabci ka san kalmar ahal kalma ce da ake amfani da ita ga iyali. In kana da mace ɗaya sunanta ahal, mata biyu sunansu ahal, suna da ƴaƴa sunansu ahal, ba su da ƴaƴa dai sun zama ahal, to ita wannan ahal ɗin a larabci duk inda aka ambace ta cikin alqur'ani ana kawo ta a bata lamirin jam'i, ko da mace ɗaya ka ambata sai a bata lamiri na jam'in mazaje. Ɗabi'ar kalmar ahal ɗin a larabci haka ta gada, haka ɗabi'ar kalmar take. Annabi Musa alaihi salam bayan ya je birnin Madina ya aure ɗaya daga cikin mata na ƴaƴan wannan mutumin na Madina, dama ya ce da shi inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an tajurani thamaniyya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min indik, za aure ma ɗaya daga cikin ƴaƴana amma za ka yi mun aiki har tsawon shekaru takwas shine sadakin, in ka cika sun zama goma to wannan ihsanin ka ne, kuma uridu na shukka alaik, bana so in matsa ma shekaru takwas zai kaɗai amma in ka kala sun zama goma to shi ne sadakin. Kaji kuma duk da haka baya so ya matsa masa, ce za ka aikin gona shekara takwas shi ne sadakin. Satajiduni insha Allah min as-salihin qala zalika bayni wa baynaka ayyama al-ajrin qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel. Falamma qada Musa al-ajla wa sara bi ahlihi, ya inda annabi Musa ya kammala shekarun ba sai ya tafi da matarsa ba, ya dauki matarsa zai koma inda ya fito kasar Musa kenan. Ahlihi, kaga an kawo kalmar ahl anasa min janibi turi naran, sai cikin dare ga sanyi, ga yayi dimuwa, ga duhu, ababe guda uku, ɗaya ma kansa matsala ne, balantana uku. Anasa min janibi turi naran, sai ya hango wuta a nesa jikin dutse. Qala li ahlihi, sai ce da iyalinsa, a lokacin ko haihuwa ta yi, sanda ita kaɗai ke ba ta da kishiya, amma sai ce da iyalinsa, umkusu, sai ya amfani da lamirin jam'i. Ku zauna, ranke daɗe, ku zauna. Inni anastu naran la'alli atikum, kaga jam'i dai, saboda kalmar ahal. Minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tastaluna. Duk sai ambace ta lamirin jam'i. To kaga kenan, innama yuridullahu liyudhhiba wa ankum. Da matan annaba ake. Amma tunda mu ahlus sunna aqidar mu tana da yalwa ba ta da kunci, kaga aqidar shi a tana da kunci, ta tsuke azabaita cikin waɗansu kaɗan, ɗaya cikin uku aka jefar da sauran biyu. Muku aqidar mu tana da yalwa ba ta da kunci, dan as-siratul mustaqim ne, as-sirat taɗi, al-mustaqim kuma a miƙe ba kwana, dan as-sirat ba kowane titi ake cewa as-sirat ba sai in ya zanto yana da me yalwa, sannan al-mustaqim ko mai kakken da ba kwana, wannan shine musulunci. To su ku tunda ba as-sirat al-mustaqim suke ba kunci, sannan ga kwana kwane. To saboda haka sai zanto cewa sun dauki wasu cikin al-baiti sun yadda da su, sun kafarta sauran ba su yadda da su. Amma aqidar ahlus sunna sun yadda da al-baiti gaba daya, matan annabi sun yadda da Fatima, sun yadda da Hassan da Hussein cewa su ne shugaban samarin gidan aljanna. Kuma a aqidar ahlus sunna duk wanda yake na Fatima ko yayi adawa da ita ko yayi Hassan ko yayi adawa da shi baya kan tafarkin gaskiya, sannan baya tare da kakansu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko yayi da aure tare da Annabi kariya yake. To kuma haka duk wanda yake matan gidan Annabi ko yayi da aure tare da Annabi kuma kariya yake, baya tare da Annabi. Najin haka ya isa. أذكركم الله أهل بيتي في آل بيتي رواه مسلم وقد سبق بطوله شرح حديث ديا غباتا بايا وانا نفت أنا دنتنا تروا أنا نقول ميكي سوى يتيا أتكم وانا حديثي من ذا الله صلى الله عليه وسلم بيقينا دبدا متوى سييني سيي وسيا تو هكا كيما دل تو متوى كما ربواتي تو هنا نفت هكا قولا با متوى بشي با ربواتي ذاك كيدا وني أبوكينك أمسا ترنصفادا شي ونولي abokinka zai tafi karo karatu, abokinka zai tafi harkar kasuwa ya je ya dawo, to sai kai masa wasiya, dan zai ba ya da tabbas, kila ya dawo, kila ba ya dawo, kila ku saki haduwa, kila kuma ba za ku saki haduwa ba. Wa an abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu qal ataina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahnu shababatun mutaqaribuna. An karɓo wannan hadisi daga Abu Sulaiman, shine Malik ابن الحويرث الله شكاريتا اغريشي قال يتي اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازو جمال ذا الله سرى دامنش استبت اغريشي ونحن شبابات اتينا كي اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ وجمال ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شبابات متقاربون مدن منا متاسا متقاربون مكو سانتا تفسك الشيطلو kamar tsare ku ne irin dan bambancin wata ɗaya wata biyu ko shekara ɗaya. Shababa samari zarata, ruwaya ta nuna ko tarihi ya nuna sun zo ne su 20 suka yi hijira daga garinsu suka zo wajen Annabi, suka karɓi musulunci sai suka zauna tare da Annabi. Waɗansu kuma sun ce adadinsu bai kai 20 ba, amma dai adadi ne dai na matasa. Sai suka zauna tare da Annabi har tsawon kwana 20 suna koyon addini. Suka baro gidajensu, suka baro iyayensu, suka baro ƙauyukansu. Fa aqamna indahu 20 layla, muka zauna tare da Annabi kwanaki 20. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rahiman, manzo Allah ya kasance mai jin kai ne. Suka ce manzo Allah ya kasance rahiman mai jin kai ne, rafiqan mai tausasawa ne cikin mu'amalarsa da jama'a. Sai da amince tabbata gare shi. Haka Allah ya siffanta shi da cewa bil mu'minin ra'ufur rahim. Me yasa suka fahimci haka? Wannan tsawon kwana 20 da suka yi tare da shi suka gane manzo Allah yana da tausayi, yana da jin kai, yana da rahama. Fa zanna annastakna ahlana, sai ya zaci cewa fa mun fara begen ahalinmu, iyalinmu, ƴan uwanmu. Inda mutum ya buro garinsu ya zo nuni na bakunta tsawon kwana 20, zai tuno iyayensa, ƴan uwansa, dangi, makwabta da sauransu. Manzo Allah da kansa yake wata haka a tattarin su, ba su suka faɗa ba, dan su suna jin nauyi, suna jin kunya su faɗa mishi. Amma shi ya fahimta cewa waɗannan matasan sun fara begen gidansu da aka yi kwana 20. Fasa'alana amman tarakna min ahlina, sai ya rika tambayar dawa dawa muka bari a ahlinmu, kai dawa dawa ka bari a gida, wake da aure waye baya da shi, iyayenka suna da rai a wajen ruko kake, ya kana da yayye ko kanne, duk wannan dan ya dauke musu kewa saboda siyasar manzon Allah ta gudanarwa. Fa akhbarnahu, dun muka bashi labari, wannan yace ni kan na baro iyayena da rai suna nan bandali, ina da ƴan uwa yayye ko kanne, wannan yace na aure, wannan yace ban yi aure ba, wannan yace kaza, kowa da kuma manzon Allah labarin kansa da gidansu. Fa qala, da manzon Allah da ya tara labaran su, sai ya fuskanci lewa cewa lalle suna da abin da ake kira al-irtibatat al-ijtima'iyya, wato kullace-kullacen zamantakewa na tare, abokanai, ƴan uwa, dangi. Sai yace irji'u ila ahlikum, to ai kwana 20 yayi, kun kalace abin da kuka kalata, kun koyi abin da kuka koya na alqurani da hadisi, irji'u ila ahlikum, ku koma gidanku, ku koma wajen ƴan uwanku. Faqimu fihim, ku zauna cikin su, dan dan adam baya so ya bar gidansa, ya fi son yin zama tare da matarsa da ɗansa da ƴan uwansa. Shi yasa wani malami ke cewa yana daga cikin ni'imar da Allah zai maka idan ya sanya har ne hanyar neman kuɗinka a garin iyayenka, ka je ka dawo, ka je gida ka kwana cikin dangi, to wannan ba karamin ni'ima ce ta Ubangiji ba. Baka gane haka sai ka samu kanka a garin bakunta, zaka san kuncin da ke cikin zama a garin bakunta. Duk inda aka ce ba garinka ba, ba ƙasarka ba, ka je zama kai ka toka shi ba uku. Yanzu Saudiya muka zura muka yi karatu, gashi garin addini ne, garin musulunci ne, can ne ba wurin musaukar wahayi. Amma duk wanda ya san ciwon kansa bayan ya gama karatu, sai ya ga babu abin da ya kamata ya yi illa ya dawo gidansu. Amma wanda bai san ciwon kanshi ba, da ya je zauna shekara huɗu ya saba wa kansa, cin wani abin da a garinsu ba a ci, shan wani abin da a garinsu ba a sha, sai kuma yake jin tsoron ya dawo gida kar talauci ya dami shi, sai ki dawo ba, sai ya makale. Amma duk wanda yake son ya rayu a matsayin ɗa, wallahi sai ya ga cewa babu yadda za a yi illa dawo garinsa. Saboda duk karatunka ko kiran sallah ba za a baka dama ka yi ba, balle tana karantarwa, tunda kai ba ɗan garin bane ba. Hanyar ta kana da karatu, kuma hatta waɗanda suke malamai a wajensu ko sauran ƴan uwanka ɗaliban ilimi da suka san ka fi su, za su rinka tambayar ka wani abu ka koya musu. Amma wai garin society ɗin ya karɓe ka ko gwamnati ta karɓe ka officially a yadda kai mai ilimi ne, ba zai yiwu ba. Wannan da inda ka je kusan haka ne cikin ƙasashen Laraba nan, ana maka kallon bako, ana maka kallon kaza, kana tafiya ma cikin wani abokanka da aji zai rika tambayar ka, wai babanka ma musulmi ne? Wallahi haka suka rika tambayar mu, garin kuma yaushe musulunci ya zo garin ku, ya kana da yayye musulmi? Kwarai da gaske da musulmi, yaushe suka musulunta? Shi kawai yana ganin kai din nan ka fito daga cikin dajin Afirka, duk kuma ga muke bota da duwatsu sauransu. Ba abu da ya dame shi, wallahi zai iya tambayar ka wannan. Wallahi akwai wani Balarabe da ya taɓa tambayar wani ɗalibi ɗan Najira, yake cewa antum indakum zawaj wallahi kullun ala kayfu, wato larabcin kan titi ne, kun san ba na abin nan ba. Yace ko a garin kwana aure ko kuma kawai kowa yana zaune ne yadda ya ga dama, ma'ana ba aure kawai sai dai daga gada ba ka dauka ka tafi. Kaga duk wannan wulakanci, mu ne tambaye ka a garin ba akwai AC, akwai jirgin sama? To kaga idan kana kasar ka wai zama ka wannan tambayar banza. Sannan duk inda zaka fita ko masallaci zaka, wallahi sai ka lalaba aljihunka, ka ji cewa ka fito da irin residential permit ɗinka igama ko baka fito da ita ba, hankalinka a tashi, saboda a iya tambayar ka ya akwai igama ko babu. Kalmar shahadar ka bata wadatar ba, sai ka nuna wannan residential permit ɗin, ta faga da ta ai wannan magana, tashi hankali wani magana, tashi hankali wani. Yasa wanda bai san ciwon kansa ba sai je sai ya makale, ya je ya ta arabun su a gujari su je nan su goya, ana so a kamo su a dawo da su, suna cewa ba sa so su komo Najeriya, ma'ana duk wanda bai san yancin kansa. Amma wanda ya san gardin yanci, a ba inda ya fi daɗi irin garinka, irin ƙasarka, ko mun wahalar da kake sha, wahalar ka ta taɓa kashe wani ne? Ai zama da yanci yana da daɗi, ma'ana kai yanzu ka zama kamar akuya, a ɗaure ta a riƙa kawo mata harawa, ma'ana kana ɓoye, za dai ka ci mai kyau ka sha mai kyau, kana ɓoye. Amma idan aka sake ka, ka je ka nema, ka ci wanda bai kai wannan daraja ba, ya fi daɗi in mutum ya san kansa. irji'u ila ahlikum, maza lati koma wajen ahlinku, fa aqimu fihim, ku zauna tare da su, wa allimuhum, ku koyar da su addini, wa muruhum, ku umarce su, wa sallu salata kaza fi hini kaza, ku yi sallar kaza a lokaci kaza. Azhar idan rana ta karkata, la'azhar idan inuwar kowa ta yi daidai da shi, magariba idan rana ta fadi, wa sallu kaza fi hini kaza. Fa idza hadaratis salatu, idan ko sallah ta yi lokacin ta yi, falyu'adhdhin lakum ahadukum, to ɗayanku sai ya muku kiran sallah, wal yu'ammakum akbarukum, wanda da muku limanci shine wanda ya fi ku shekaru. Mahallu shahid a cikin wannan hadisi, ma'ana gabar da take da alaka da Babil, manzo Allah ya yi musu wasiya saboda za su yi me, za su koma garinsu, kaga rabuwa kenan, duk dai muna